Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Mailu Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da dan gari shirin hadin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a kasashen Afirka kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum da fatan ana ci gaba da shin hantsi lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sir Phil Hashim Gumel. Amurka na kira ga Isra'ila ta rinka auna takamaimai inda za ta kai hari wa shugabannin Hamas a Gaza maimakon ruwan bamamai da kuma ayyukan soja a ƙasa, inji mai bayo Father White House shawara kan harkokin tsaro Jack Sullivan a ranar Juma'a. Za a samu sauyi zuwa wani bangare na wannan yaki wanda zai mayar da hankali kan ingantattun hanyoyi wajen kai hari kan shugabannin da kuma ayyukan leƙen asiri, kamar yadda ya shaida manema labarai yayin wata ziyara da ya kai Isra'ila. A lokaci guda kuma sojojin Isra'ila sun bada rahoton cewa sun kashe wasu 'yan Isra'ila uku da aka yi garkuwa da su bisa kuskure yayin farmakin da suka kai ta ƙasa a zirin Gaza. Babban hafsan hafsoshin sojin ƙasar Rear Admiral Daniel Hagari ya ce sojojin Isra'ila sun gano mutanen jiya Juma'a kuma suka yi kuskuren rashin gane su. A ɗaya bangaren kuma rundunar sojin Isra'ila ta ce tana guna da bincike kan kisan gillar da aka yi wasu Falasɗina biyu a yammacin gabar kogin Jordan bayan da aka kama sojoji ta hoton bidiyo suna harbin mutanen da ke kusa da su lokacin da ba su zama wata barazana gare su ba. Hoton bidiyon da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Isra'ila Bit Taslim ta samu ya nuna wasu sojojin Isra'ila biyu suna bibiyar mutanen yayin da ɗaya ke cikin wani hali shi kwaɗayan alamu sun nuna baya ɗauke da wani makami. A wani sumame da aka kai sansanin 'yan gudun hijira a gaɓar yammacin kogin Jordan. Har ila yau jiya Juma'a 'yan Isra'ila sun ce sun dakatar da wasu jami'ai biyu da aka ɗauka a faifan bidiyo suna dukan wani ɗan jarida mai ɗaukar hoto na Falasɗinu a gabashin birnin Kudus. Yayin da Sudan ke cika watanni takwas da fara ƙazamin yaƙi wanda ya sanadin mutuwar mutane sama da 12,000 tare da raba miliyan 6.6 da mahallansu. Hukumomin abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa za a fuskanci bala'in yunwa nan da ƙarshen shekara mai zuwa lokacin da kayan abinci ya yi kaɗan. Wani sabon bincike na abinci da aka fitar ranar Juma'a ya yi amfani da kimiyya wajen kimanta wadatar abinci. Ya yi gargaɗin cewa kusan mutane miliyan 18 a faɗin Sudan na fuskantar matsananciyar yunwa. Waɗannan alƙaluma su ne mafi girma da aka taɓa samu wanda ya yi daidai da lokacin girbin Sudan lokacin da ake samun ƙarin abinci, in ji Adam Yo, mataimakin wakilin abinci da noma a Sudan. Da yake magana da 'yan jarida daga jihar Sennar ta Sudan ya ce matsalolin abinci na ƙara ta'azzara sakamakon rikice-rikicen da ake ci gaba da yi da kuma tashashen hankula da ƙarancin noma da tsadar abinci da sauyin yanayi da kuma gudun hijira. Wasu iyalan Falasɗina biyu a nan Amurka sun shigar da ƙaran gwamnatin Biden suna masu cewa gwamnatin ba ta yi wani abu ba wajen kwashe 'yan uwansu Amurkawa da suka makale a Gaza kamar yadda ta yi wa 'yan Isra'ila kuma Amurkawa. A kwanakin bayan harin da kungiyar Hamas ta kai kudancin Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, gwamnatin Amurka ta shirya jiragen haya daga Tel Aviv zuwa Turai domin taimaka Amurka barin Isra'ila bayan da kamfanonin jiragen sama da dama suka soke zirga-zirga a ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ta taimakawa Falasɗina kusan 1,300 na Amurka ficewa daga Gaza tare da tserewa harin ramuwar gayya da Isra'ila ke yi a wani bangare ta hanyar daidaita fice wasu zuwa makwabciyar Masar tare da hukumomin Isra'ila da Masar. Sai dai Amurka ba ta ɗauki matakin shirya jiragen da aka keɓe ba ko kuma ta taimaka wajen tabbatar da ficewa wasu Amurka kimanin 900 mazauna yankin da 'yan uwa da ke ci gaba da makalewa a Gaza, in ji iyalan Amurkawan da ke karar gwamnati. Sun ce hakan ya saba wa 'yancinsu na tsarin mulkin da ƙasarsu ya ba su.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau zamu tare jihar Niger, inda ƴan bindiga da dadi ke ci gaba da sheke ayarsu ta hanyar satar mutane da neman kudin fansa da kuma azabtar da su da kuma cin zarafin mata. To madalla, jihar Niger wacce ke zama tamkar sansanin ƴan ta'adda iri-iri na ci gaba da ƙara fuskantar kalubalen tsaro daga barayin daji da masu wani ƴan ta'adda inda suke sassace mutane da neman kudin fansa, dora haraji ga mutanen karkara da kuma cin zarafin mata ta hanyar keta musu haddi. Mazauna ƙauyen Kurgi da Dogon Dawa dake yankin Karamar Kumar Mariga a jihar Niger, Nigeria, dake kan iyakoki da jihohin Kaduna, Zamfara da Kebbi, na ci gaba da kokawa dangane da yadda ƴan bindiga da dake bautar da su tare da kuma da azabtar da su, lamarin dake kala jefa rayuwar su cikin garari, kamar yadda wannan bawar Allah take shaida mana.
Wallahi muna kan cikin matsala sosai da sosai, ko kuma wallahi ba mai bacci ba, abinci ma ba mu ci ba. Wallahi muna kan mutuwa kenan suna cike gari. Wallahi ko abinci ba mu ci ba. Ci gida suke bi, kudin da muka yi ɗan sana'a su an shi. Abin da muka yi yara zuru mata su ta dauka su ce sai an ba su kuɗi kuma a musu wulaƙanci. Wallahi daji muke kwana da yara, har da mace zai ke halban yara suna ga suna ta mutuwa mu. Cikin matsala muke sosai. Wallahi muna cikin matsala kuma babba, wallahi kin ta samu gaba kuma sosai.
To yanzu kuna kwana a daji, yi mana ƙarin bayani mana.
An ce maka dan mun gama tuwo, ya za mu ci abinci? Dan mun gama tuwo kenan ba butun cin abinci. Haka nan za mu kwana da yaran nan cikin daji.
Haka.
Wani bi kuma ba bamu yi abincin ba, bamu haɗa abincin ba. Ga mun nan haka nan tsamai da ka sani.
Yanzu haka daga ina kike min wannan jawabin?
In muna boye ne, boyen muke dole. Wallahi dole daji aka kawo mun abincin dan kariya. Sai sa ni ce mu dana mu kwana sai nan mu san inda muka ba. Tunda dai matsalan gade ta wuce wuri, na matsa mishi, na koma na matsa mishi. Nace tunda wurin ga bai zaunuwa. Ni dai in akwace ni da dan jikokin da muka samu, ya samu, in samu akan wani wuri. In dai na tsada jikokina, wallahi. Lalle mutanen gari ko su sun damu an matsu, mutanen gari an matsu.
Ina batun jami'an tsaro?
Ko guda ba abinda aka tuno, ko guda cikin matsala musu. Wallahi ba wanda aka tuno. Su shigo gari su lalabi kuɗi su lalabi wayoyi din yanzu ba mu da izinin caji ko yanzu ba mu da shi ba. Su shiga daji su canye wa mu dawoyi. Wake bi sun shiga su ta canyewa ba ka da hali kai magana. Waye kai?
A wasu wurare ƴan bindigan nan na cin zarafin mata kamar yi musu fade da sauransu. Kamar ku yaya lamarin yake a wannan wuri naku?
Tabban da gudu ma suna mayi da gudu. Har da sadakuwa na ma guda. Duka da ɗiya na guda kuma. Lalle har da hilo suka sa suka danne mata baɗi. Don ga tekuwa. In tekuwa ta kashe ta to. Kaji haka ne a za ka yi. Cikin matsala muke sosai.
Wannan ma wani mutum ne da bai sama ambata sunansa saboda matakai irin na tsaro, ya mana ƙarin bayani dangane da halin da suke ciki a halin yanzu.
Gaskiya muna cikin ha'ula'i, tun ba su shigowa da bindiga yanzu ma suna shigowa da bindiga, suna shiga gidajenmu, suna kama mata muna kwana daji. Bayan kwana dajin da muke yi, waya wagga yanzu haka wayar da nake da kai a ɓoye nake, saboda idan aka gani da ita za a aiki ta ba a bani layi. Yanzu wayar da na sayi ta kai guda uku na kai da shi. Yanzu haka mu dai mun ba na ma sai a ce jara bara.
Kamar ba ku samu yin noma ba ne a wannan shekara?
Mun samu dama amma ba bari mun gyara ba, saboda inda za ka yi buhu 50 ko buhu 100 zai a zuya ce maka ka bada miliyan guda, to nawa ka gyara kayan? Ko a ce maka ka bada 100,000 sannan za ka gyara kayan? Kuma wasu suna wucewa, wasu za su.
Idan na fahimce ka, ƴan bindigan nan na dab da ku kenan.
suna gab ai daga mu ba wasu kaga muna da makwata da su a Kaduna muna da makwata da su a Zamfara muna da makwata da su a daga gare mu akwai garin da yake karkashin mu mu muna da dagaci ne su suna da mai unguwa ana ce mu garin Dogon Dawa yanzu haka da kake gani daga Dogon Dawa nan zuwa Kurigi da mashin da yau sai kai ka 500 ba to daga kuma Dogon Dawa ba wani gadi ba wani gari ba wani tunga iyaka kawai su ne zalla kawai ba mu da nisa da tsakanin mu to wani yunkuri zamu yi wanda yake mu gwamnati ba za ta bata taimake mu da wani abun taimako ba an mu ce zamu iya faɗa da mutanen nan mutanen nan sun yi ƙarfi mu ba mu ma iya faɗa da su mun hakuri kawai zamu yi mun zura masa ido dole mu ma ba don Allah ba
sai za a ce 247 sama da 500 tana aikitowa da yanka ta je gang ta je yammaci ta wo aikin da za ta yi ta dawo ke mu mutara mu wani ƙarfi ke gare mu na tarawa can ba a dare su ba sai mu tsakiya nan kare da ba mu yadda za mu wallahi yanzu haka ina nan tare da mata sama da 15 mun boye yanzu da ranan ga da ake magana tun gari bai zuwa to sana'a ma sai da za a yi aje ayi kaga nan waya nake da kai ba nan ita ana yi an shi a ce ina kiran ma'aikata su bayan
an turo muku jami'an tsaro ne
gaskiya bakin proja kan suka sa da ma'aikata haka mu yake mu ma me ma gwamnati ai wata sanda mu hatta da manoman da mu saboda wuri ka dan ne ka samu azaki mu abin da ya tsaye da mu kenan ba da noman nan ba mallam ne zamu tsaya yi wallahi kanci aka halgo wanga a samu wanga kudi a dauki wanga a dauki ta yi mu mata wallahi kanci duk da yadda da suka yi da mu mu zauna a matsayin mai noma mu ne abincin da zamu ci tun da bamu neman su hicina ba su neman mu hicina amma irin abubuwan da suke samu gaskiya yanzu ya tattara shi karin mu
kamar me suke sa muku
kaga suna sa mu ba da kuɗi haraji gari gaba daya sannan an cin maka gona za ya daukan ka a wuce da kai kuma sai an bilo ka ana iya zuwa cikin gari abincin gidanka duk abin da aka gani ba su da kanda duk gidan da su da dama za su
kenan a wani lokaci suke zuwa
gaskiya ko lokaci suna iya shigowa kuma suna iya kwana daya zuwa biyu ba su ru ayari sun shigo ba amma tabbas suna shigowa kuma daga an yi magariba ba mun samu ko guda daga cikin su sai su wuce wasu daga ciki kuma su dawo daga baya su je gidaje mata a kwashe yan sana kuɗin sana'a a zo a yi mawace walaƙanci a kwashe wasu a je daji a ce sai an ba da kaza sai an ba da kaza to kaga kawai matsalar mu gaskiya wurin ga
to ko me gwamnati take yi akan wannan bala'i da talakawan jihar Niger ke ciki Abbas Adamu kasuwan Garba shine shugaban karamar hukumar Mariga da kuma karin bayanin da ya mana
bayanai sun gabata har gaban mai girma shugaban kasa kuma yayi muna albishir da ba ta dadewa ba hanyoyin duk da suke bi za a dakile su da jami'an tsaro
shugaban karamar hukumar Mariga wani rabul Adamu kasuwar Garba ke mana karin bayani yayin kuma da yan bindigar ke tsaka da irin tafka wannan aika aika jiragen yakin sojojin saman Najeriya suka kai wannan samame inda suka halaka wani jagoran yan bindiga da kuma nutsar da waɗannan yan bindiga a cikin ruwa jiragen yakin da ke aiki cikin rundunar operation wild punch sun babbake yan bindigar ne a yankin karamar kumar shiroro da ke jihar Niger yayin da suke kokarin tsallake kogin jikuduna a gundumar galadima kogo akan hanyar zuwa wurukubi na yankin karamar kumar cikun ta bangaren kaduna kakakin sojojin saman Najeriya Air Commodore Edward Gabquet ya bayyana cewa suna bibiyar wannan hatsaribin dan bindiga ne da mutanansa tun daga jihar Zamfara zuwa jihar Niger yayin da suke tuka babura guda 13 da kuma kowanne da goyo a kansa akan iyakar jihohin Niger da Kaduna inda suka nausa yankin Kusasu a Shiroro da ke bangaren jihar Niger a yankin na Kusasu wasu karin yan bindiga akan babura guda 5 sun hade da ayarin na Yellow Jump Rose inda ya kai adadin babura 18 kenan a daidai lokacin da baki ɗayan yan bindigar suka hau wani babban jirgin ruwa don tsallake da su kogi inda suke da zumar haduwa da sauran yan tadan daga ɗaya bangaren nan take ne aka bada umarnin a bude musu wuta inda jirgin yaƙi ya suka musu bam inda bayan ya babbake su da baburan su baki ɗaya ya kuma nutsar da wannan jirgin karkashin kogin Yellow Jump Rose dai a cewar sojojin saman Najeriya shi yake da alhakin satar mutane akan hanyar Abuja zuwa Kaduna da kuma yake tafasace mutane a ƙauyukan jihohin Kaduna Niger Katsina da Zamfara yankin Shiroro dai na ɗaya daga cikin yankunan da yan bindiga ke shiga cikin jihar Niger daga makwabtan jihohi baya ga yan tadan da ke a wannan jihar Aqilu Isaku Kuta shine shugaban karamar hukumar ta Shiroro
inda nake gaya maka wannan wurin da nake yi maka magana wuri ne da bade gidana Zamfara da Boko Haram hanyar da suke bi ta nasu zuwa ta wannan su shiga Niger
kakakin sojojin saman Najeriya Air Commodore Edward Gabquet ya mun karin bayani
ko waye da ya gan kamar shi zai dinga tafiya ya dinga kashe mutane ya hana masu fitawa su je kasuwa ba za mu bar wannan mutanen ba mu dai muna so Najeriya ta cigaba mutanen mu su samu izinin su je kasuwa su gidi yara su je makaranta kowa ya ji aikin shi ba tare da wani zai hana shi ba abin da yasa aka bada wani izinin a tabbatar cewa wannan mutanen ba su cigaba da kashe mutane ba to abin da yasa shi chief of air staff chief of defense staff chief of army staff chief of naval staff duk suna hada kai su tabbatar cewa wannan mutanen ba su samu nasara ba mu kuma air force zan yi muku cewa chief of air staff namu na yanzu ya marshal hassan bala abubakar ya riga ya ba mu izinin mu tabbatar cewa duk wani da zai hana Nigerians su yi business din su inda ya kamata kar mu bar su kuma ya tabbatar cewa su sojoji mu suke wannan fadan suna da duk makaman da ya kamata su samu su tabbatar cewa sun yi wannan aikin da kyau abinda ya sa kenan kaga baya zama office duk yana tafiya ko ina ya tabbatar cewa an ba ma sojoji mu abin da suke so so da su yi fadan da ya kamata a dawo da peace a kasar mu a tabbatar cewa komai ya koma inda dai so abinda ya sa ina so da Allah a taimaka a giya ma mutanen mu cewa kar su damu wannan abun zai kare kwanan nan amma dole mu hada kai so da mu solve wannan problem din tare nagode
wannan hubbasa na bayan nan da sojojin saman Najeriya suka yi tuni ya fara jin hankalin masana tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu
bayan nan mukan biyabi haddi itarin na sojojin Najeriya ta sama yadda muka lura tana gudanar da ayyukanta akwai ci gaba da aka samu wurin yadda take tattara bayanai da kuma amfani da shi da kuma yadda take tabbatar da cewa idan ta tattara bayanan nan ta tantance shi ta kan sarrafa shi a ta yadda yake taimaka ma yaki da ake da ta'addanci
Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti a madadin sa da kuma sashin Hausa na muryar Amurka sunana Hassan mai na kaina da na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya
a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka assalamu alaikum barkamu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin shirin da dan gari shirin haɗin gwiwa wanda sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku sunana Yusuf Mustafa Batsari da zan kasance da ku a cikin shirin inda yau a cikin shirin gidan rediyon Landmark FM Kwantagora a jihar Niger Nigeria muka yi tattaki zuwa garin Odara dake cikin masarautar Kwantagora a yankin karamar hukumar Kwantagora ta jihar Niger domin jin asalin kafuwar garin da kuma waɗanda suka kafa garin na Odara dake da tazarar kilomita 10 daga cikin garin Kwantagora da isa na garin na Odara na samu damar zantawa da babban limamin garin Odara inda ya soma da bayyana mun cikakken sunansa kamar haka
sunana Yusuf Abdullahi chief imam na garin Odara to maganan tarihin garin Odara dake wannan yankin masarautar sarkin Sudan asalin a Odara kakanninmu sun taso daga kasan Katsina yanda tarihi yake ba mu bayani a wani garin da ake cewa Entumaki to kakanninmu daga can suka taso kasan Katsina matsayin su mahalbani suka fito da wa da kani su uku suka yi yammacin ga da suka zo sun suka sauka a garin Mashegu da suka sauka a garin Mashegu bayan sun zauna a wannan wurin sai wannan babban su sai ya ce shi ya ga wurin zama a Mashegu sai ya zauna a Mashegu da wannan kani sun suka taso daga yankin Mashegu sun suka yi nan da suka zo nan shi karamin su sai ya tsaya a garin Ucho shi kuma sai ya ga wurin zama nan to sai shi wannan karamin sai ya tsaya a garin farin sun je ya kawo garin Ucho shi kuma wannan da ke bi wancan na Mashegu sai ya zo nan sai kawo garin Odara to asalin wa'annan kakanni namu su suka fito daga Katsina yankin da ake cewa Entumaki suka zo nan suka kawo wannan garuwa guda uku wanda yake wa'annan wa da kabi ne dukan su uwansu da uban su daya su suka zo suka kawo wannan garuwa guda uku
to yanzu ake tsaye cewa garin Odara ya dau shekaru kamar nawa
to asalin garin Odara lalle ko da Odara ta zo suka sauka ne suka kafa wannan gari gaskiya babu wani babban gari nan sai kasar Yahudi asali yadda muka samu saboda haka shekaru garin kahon garin Odara ake yafi ya haura mu shekara 300 akan wannan garin Udara.
Shin ko akwai wasu abubuwa da wannan gari ko ince wannan masarauta take yi na ganin farfado da al'adu la'akari da cewa kowani yake za ka ga akwai al'adun da yake rikewa domin misali ɗan baya su daura ko kuma su rike su tun cewa lallai muna da wani al'ada a garin mu da muke yi watakila ko bukukuwa da shekara me za ka yi karin bayani a kai?
To game da al'adu wanda muke yi lallai al'ada dai bai rusa kamar gayya da ake yi zamanin da ba. Gayya ana haduwa a yi gayya kuma a yi ta kidin ke wanda ake cewa kidin noma wanda yake ba sawa sun gaji wannan abin ne yana hada kan manoman mutanen gari.
In
an yi gayya a yi ta kide-kide ana kidi ana unna noma ne a kama noma maza su kama noma ana musu kidi har mata su zo suna musu hita ana wannan in kuma nan guda ne zo ana yi. To sai kuma wasanni wanda yake dama ana yin su da saboda daɗewar lokaci yanzu an bayyana su ne kuma kwanfado da su yana da muhimmanci inda abin in ba ya saba mu addini bane al'ada an ba ya saba mu addini bane rike shi yana da kyau saboda ganin shi zai sa tarihi asalin ku ta wucewa amma ana rike da wannan tarihi to wannan asali na ku bai wucewa saboda haka muna da buƙatar kwanfado da wasu abubuwa irin wanda muka aka sani ana yi da wanda ba saba mu addini ba za a insha Allah za mu yi kokarin mu hado da su.
To a iya cewa a yanzu an san cewa yankin masarautar Kwantagore yanki ne da take da kabilu da dama. Shin wasu kabilu ne mafi rinjaye a zama a wannan wuri?
To yankin kasan masarautar Sarkin Sudan yankin Kwantagore asalin wanda suke da rinjaye wanda suke da wannan asalin wannan yankin su ne Basawa da Kambari su ne aka samu a nan. Sarakuna ne suka jagoranci wancan garin Udara abu ne mai tsawo wanda yake da muna da sarakuna wanda suka jagoranci wancan kasan Udara wurin sarakuna guda 18 ne ko wanda suka yi sarautar garin Udara har bisa ga yanzu wannan gari ke ci Abdullahi Ibrahim. Ita dai kasan Udara Allah ya albarkace ta da abubuwa masu yawa kama daga abin nema sannan da itacen da ake sawa ana kaiwa garuruwa sannan da dutsen da ake fasawa na gine-ginen da ake cikin birane da kwalton da ake yi a sassan Najeriya asalin yankin kasan Udara ake daukar su ana daukar da ma'adani ana daukar su yankin Udara kamfanin da suka zanna nan shekara 40 da suka wuce ana daukar duwatsunmu wanda ake gurjewa ana wucewa da shi kasar Iliri da Kaduna da Yauri ana yin kwalta da su duk yankin kasan Udara ake daukar su.
Ya za ka bayyana mana ci gaba da aka samu musamman idan muka dauke ta bangaren gwamnati da aka samar a wannan yanki?
Game da abin da ya shafi ci gaban da aka samu a wannan yankin kasan Udara to gaskiya an samu ci gaba amma an ɗauki lokaci mai tsawo an wuce an bin baya saboda abubuwa na gwamnati ko guda ba shi garin ga inda aka hito. Farko abin da za mu nuna banda da shekarun baya da suka wuce sama da shekara 60 da suka wuce lallai gwamnati ta zo ta yi mana kwakwayoyi tun can Kango. To wannan magana ne wanda yake tsohon tarihi amma dai daga yanga dai zuwa bayan mun baro Kango da can cikin Kango ake yake zanne ba nan bane aka taso aka koma bakin hanya. To daga tasowar mu aikin da aka fara muna na gwamnati wanda zamu ce mu nuna shine zamanin gwamnati Musa Inuwa. Dr. Musa Inuwa shi ya zo gina ya muna burtsace shine na farko. To wannan abin ya faru ya zo muna wannan aiki. To baya gare shi ba mu koma samu wani ci gaba na bangaren gwamnati ba sai shekara wurin kusan goma sha da suka wuce sai UNICEF ta zo wanda ake cewa kuma da yawa ta da CSDP abin suke da suke sai da shi kenan ina ganin ban manta ba. To su suka zo suka same mu muka zama lokacin wannan sarki ba shi bane tsohon sarki yake sarauta a wancan wurin da muka taso kofar gidana kenan. To a wannan wurin muka zama wurin kusan sati guda suna interview da mu suna mana tambayoyi daga karshe suka ce to za su zo su taimaka mana da miliyan 10 kuma sun taimaka suka ba da wannan kuɗi. To wannan lokacin ne muka amfani da wannan kuɗi muka gina primary blog a banza blog guda biyu kowane da office ɗin headmaster ga su can. To bayan wannan kuma da shekara ya dawo suka ƙara tuwo kuɗin nan kuma muka gina asibiti ga ainihin wajen ga. To bayan wannan kuma sai lokacin zamanin mulkin yan siyasa na Gombe yana matsayin abin ga assembly na Niger State dan majalisa ya zo ya yi mana blog guda shi kuma blog guda yana nan shi ma an zuwa da office na headmaster yana ga kaga ga abu uku kenan wanda zamu fuskanta wanda yake gwamnati sai mun ta bangaren gwamnati to baya gare su sai abubuwan da suke ga su kamar sola to yanda an kawo mu su ga ma gudana an kawo mu da guda biyar ko shidda gudana shiddan da shine farkon kawo an cire shi aka kawo guda biyar yanzu su suke muke a wanda sunan a cikin gari
to za a iya cewa me mafi gaba a kalubalen da kuke fuskanta a wannan gari na Odara
yanzu kalubalen da ke gaban mu a gaskiya mu abin da muke so in za a so samu ne muna bukatar a saukar mu da wuta nan na nefa
ba wannan lokaci duk ba ku da wuta
tunda aka hito tun lokacin nan wanda ke kantoma wanda ake ci mutumin can na Hingora koran mun yi tare da muka shiga mota bi muka je sakatariya muka same su muka gabatar da kokan mu suka yi alƙawari shi ma karan kanshi ya zo garin ga to har yanzu ga babu bayani ko ni saboda haka abin da kalubalen da ke garin mu a wannan gari na Odara a halin gaskiya mu abin da muke so a sauke mana da wutan nefa shike gaban mu ga wuta nan mu suga shekara kusan iye da goma amma ba bakar kawo shi nan ba matsalar ruwan sha a can ainihin da dare yankin Odara in ana neman ruwa na ƙwarisha zo nan ruwa masu daɗin sha daga wasu hakanta guda aka zo na ɗiruwa musamman wanga ruwan wanga butsace da wani muka ce zamu yi mai musa ilo ya yi to butsacen nan bai da canji ta nan samu kamar shi yana da wuya saboda kyawun shi wasu ma daga mota za su zo su ɗibi wani su koma da shi cikin kwanda gora kamar yankin musu ga duk suna zuwa su ɗiba to amma wannan ruwan ya gaba ɗaya butsacen ya lalace irin su Sani Black wanda ke matsayin dan majalisa yanzu ga ya zo ya ba da gudunmawar shi kuma dai abin ya koma ƙasa
bayan jin koki da ƙorafe-ƙorafe na al'ummar garin Odara na samu damar tuntubar kansila da ke wakiltar gundumar Masuga inda ya ce akwai matakin da suka dauka na ganin cewa ba ma garin Odara kadai ba sauran garurukan da ke gundumar Masuga za a dauki matakin samar musu da ababen more rayuwa kamar yadda ya yi min karin bayani ta wayar salula
sunana honorable Awal Abdullahi ne kansila da ke wakiltar Masuga ward a hubbasan da muke a bangaren wuta da dai sauran matsalolin da suke addaban mu a yankin to ta bangaren wuta ne kai abun nan da gwamnati abun da ta kawo muna mucika na batun World Project to ta bangaren wuta dai insha Allah duk wayannan abubuwan dun mun sassa su ba kai Odara kawai ba yin yankunan da ke yankin Masuga ward wanda dai da yake bakin hanya dun mun sa su insha Allah in abun ga na World Project din yazo mu riga mun rubuta mun kuma aika mun ba da shi to in Allah ya sa kaga an kaka fara World Project din insha Allah muna sa ran ba wai Odara kawai ba ta har loji daga nan kuma idan ka dauka daga Mararaba kuma har zuwa Butuwan Noma har World Project insha Allah duk wayannan abubuwan muna sa ran insha Allah duk za su kammala
to kusan za a ce a yankin da kake wakilta garin Odara na daga cikin gari mafi dadewa da kuma tarihi abun mamaki a ce tsawon kafa wannan gari har kawo zuwa yanzu me kake ganin ya kawo jinkiri na rashin samuwar kayayyakin more rayuwa musamman shi wutar lantarki da kuma ruwan sha da suke korafin kusan sun dauki tsawon lokaci babu shi
ka san ni ma da shiga na a da fara wannan abun gana a zama zama na kansila yanzu dai shekara guda dai kenan da zuwa na a wurin ko ga gwamnati ka ga idan kai abun ga ya wuce wata nawa da kafa ta ba to yanzu ne dai muke sa ran insha Allah ga gwamnatin duk da yake gonan dai ne adalci ne kuma ne abun gane insha Allah muna sa ran duk matsalolin da aka fito can baya a yanzu insha Allah wanga gwamnatin mai kishi ne mai kishin talakawa ne mai kishin al'umma shi ne muna sa ran insha Allah duk wayannan abubuwan insha Allah wayannan da matsalan ruwan da suke fuskanta da wannan matsalan wutan nan tarki din insha Allah duk za a wuce wurin
kuma da haka shirin na wannan lokaci ya kammala yanzu a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da ma hukumar gudanarwa na gidan rediyo Landmark FM Kwantagura Yusuf Mustapha ba tsari da na shirya na gabatar ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye tashar VOA Africa kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu.
Yeah.
ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba Yakubu Makeri yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.